We see this skewed towards females.
Wannan ne jawabin da shugaban hukumar kididdiga ta kasar Ghana Professor Samuel Kobine Enin ya yi a lokacin gabatar da rahoton kudaden da al'umma ke samu tare da na kashewa wato Household Income and Expenditure 2022 a inda yake cewa kafin kwata na uku din shekarar 2022 kimanin mutane miliyan 1.7 ne ba su da sana'ar yi kuma kashi 2/3 duk mata ne abinda wasu masharhanta ke ganin yana tarnake ga gudunmuwar da gwamnatin Ghana ke bayarwa wajen tabbatar da cigaba mai dorewa Majalisar Dukkin Duniya wato Sustainable Development Goals. Fauziya Adam ne baba zagan kare hakkokin mata a Ghana na ganin su ne waɗanda ya kamata ma a samai da hankali a kansu saboda suna bada gudunmuwa masu yawan gaske wajen tabbatar da ci gaba na kasar.
Gaskiya wannan report da yin statistical service suka rawaito ga gaskiya akwai damuwa sosai saboda mu mata akwai contribution da yawa da muke taimakawa gidajenmu especially cikin kasa baki za ka zo ta bangaren gidajenmu idan aka samu cesta surun aikin mijinmu kamar namiji in ya samu wani tangarda daga cikin gida ko ita mace ne ita za ta dauki nauyin gida komin ciyarwa komin zuwa su komi ita mace za ta fama da shi har kamin namijin nan ya zo ya gina aikin shi ba amma in dai mace ba ta aiki za ka samu mijin kuma aikin shi ya bata to kaga kaman an samu wani abu daban kuma cikin gida kenan ban da wannan akwai amfanoni da yawa saboda za ka iya samu ci gaba wurin aiki in dai mace ke gaban wannan aiki shi kamar aikin nan ya bunkasa ya ci gaba ya ga namiji ne
shi ko mataimakin ministan ma'aikata ta kasa Ignatius Bafo Egwa da ya halarci taron gabatar da rahoton ya bayyana gamsuwarsa tare da cewa gwamnati za ta yi nata iya bakin kokarin daidaita jinsi musamman ta fannin samar ma al'umma sana'a a kasar domin cika burinta na bada gudunmuwar raya ci gaba mai dorewa ta majalisar dukkin duniya wato SDG a takaice
this report will guide we
To sai dai a wani bangare na bada nasu gudunmuwa wajen shawo kan matsalar rashin daidaita jinsi ta fannin sana'ar yi a kasar Ghana wata mata Najat Adam mai aikin sa kai ta fara horar da mata aikin ado da kwalliya domin ganin sun yi dogaro da kai
ni da kaina na tashi ban da nayi da na koyi na ga akwai amfani ciki nace no na yi shi open saboda matasa su ma su samu su yi mai su yi su koyi saboda in yau mai sai aure ma bai damun mijin shi
wasu mata da suka amfana sun ce wannan sana'ar da sun ka koya zai taimaka musu da wasu ɗan mata.
Suna na Samira Mahmud da na kare su da ina gida zaune ba aiki. Shi na zo Kwinat. Yanzu dai na koyi aikin ado da kwalliya. Mana pass. Insha Allah ni ma ina fatan ni ma in jin bude shagona domin ni ma in koya ma waɗansu da na ba su da sana'a. In kuma samu kuɗi.
Suna na Shamsiya Isa. Yanzu haka ni ma na pass. Ina so ni ma in jin bude shagona in samu yara ni ma in taimake su samu kuɗi kadan kalle su ma suna katon wani abu su yi su sai.
Ingantuwar damarmakin mata da yancinsu a muhimman bangarori kamar na samun ilimi da kiwon lafiya da siyasa da tattalin arziki da ayyukan yi abu ne da ake matukar bukata a duniya ganin yadda aka bar su a baya. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.